Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama Jamhuriyar Nijar kuma za iya kama kai tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara FM, Nomad FM da LOL da niyya da tashar mutiya biya Freak akan mita 102.5 zango FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana shin muni a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko sashenhausa.com. Masararin assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su bari mu fara da Kano labarai.
Ana ci gaba da zaman ɗarɗa a birnin Kakuta na ƙasar Colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin ƙai jiya Alhamis ke jiran tsallakawa zuwa Venezuela. Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar ƙyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarinta da take na gyara hulɗar dangantakarta da ƙasar Amurka. Haka kuma za a ji cewa ƙasar Rasha na neman ƙungiyar daular Larabawa da ta sake barin shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya sake shiga cikin ƙungiyar.
Lokacin shi ne yana faida mukamansu na gwamnati ne akan bai san me ya girma mukamin ba yake shiga ko kiran na kasa gaba ɗaya kam
madalla to bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin martanin tsohon ministan harkokin wajen Najeriya akan kalaman gwamnar Kaduna Nasiru Arrufai.
Abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci mutanen nan sun zo a Abuja kawai sun bude wuta sun gudu.
Sannan za mu leƙa a jihar Niger inda satar jama'a ta zama sana'a inda take ta ta'azzara.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarci Lahashin Gumel. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin Kakuta na ƙasar Colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin ƙai jiya Alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa Venezuela. Manyan motocin biyu ɗauke da abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin ƙai ke jiran izinin shiga daga shugaban ƙasa Nicolas Maduro kafin su shiga ƙasar. Maduro da ya ƙi amincewa da karɓar kayan agajin inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallaka gada tsakanin Colombia da Venezuela yana mai cewa babu wani tashin hankali a ƙasar ta Venezuela. Jami'an tsaron Venezuela sun rufe hanyoyin shiga ƙasar ta hanyar amfani da wata katuwar kwantena da tankar mai. Masu rajin kare 'yancin bil'adama da 'yan ƙasar Venezuela sun taru a bakin iyaka suna kira ga Maduro da ya bari a shigar da kayan agajin. Shugaban yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban wucin gadi shine ya buƙaci kayan agajin yana mai gargaɗin cewa da yawan yan ƙasar Venezuela za su shiga wani hali idan ba a samu taimakon ƙasa da ƙasa ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce ta aika da kayan ta yi kira ga jami'an tsaron Venezuela da su bari a shigar da kayan ƙasar. Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar ƙyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hulɗar dangantakarta da ƙasar Amurka a cewar wasu masu sa ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 19 ga watan Disambar shekarar ta gabata a kan rashin aikin yi da ƙara kuɗin burodi da man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su da kuma kashe-kashe. An dai ci gaba da gudanar da zanga-zangar har zuwa jiya Alhamis yayin da ɗaruruwan mutane suka fita kan titina a babban birnin Khartoum suna neman a saki wasu 'yan gwagwarmaya da aka tsare da kuma cewa da ɗanɗan shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya sauka daga kan mulki wanda ya ƙi amincewa ya yi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa shugaba al-Bashir yana faɗin wasu kalamai kan masu zanga-zangar a 'yan kwanakin nan. Yana mai cewa yawancin masu zanga-zangar yara ne da suke fuskantar talauci yayin da ya alƙawarin sakin 'yan jaridar da ke ɗaure. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk kuwa da rashin rage taimakon soji da gwamnatin kasar kamar kan zargin take haƙƙin bil'adama, Amurka za ta ci gaba da haɗa kai da kasar kan tsaro a cewar wasu jami'an Amurka jiya Alhamis. jakadan Amurka Peter Henry Berlin ya tabbatar da cewa Amurka ba za ta dakatar da haɗin gwiwa kan tsaro ba da kasar Kamaru. Kamfanin lancin labaru na Associated Press ya fitar da rahoton sa jiya Alhamis bayan da ya gana wato ya gana da mai magana da yawun gwamnatin Kamaru Rain Emmanuel Sadi. Peter ya ce kikkiawar dangantaka tsakanin Kamaru da Amurka za ta ci gaba, ya ƙara da cewa muna da aniyar ci gaba da ita. Wannan magana da ya yi jiya a Yaounde babban birnin Kamaru ya zo ne bayan rahoton da aka fitar ranar Laraba da ke cewa gwamnatin Amurka za ta yanke taimakon sojin da take baiwa gwamnatin shugaba Paul Biya na kusan dala miliyan 17. Kasar Rasha na neman kungiyar daular Larabawa ta sake barin shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya sake shiga cikin kungiyar, a cewar wasu ma'aikatan diplomasiya a yankin. Rasha dai na zumurin tabbatar da sahihancin gwamnatin Assad, tana mai fatan yin hakan zai taimaka wajen samar da kuɗin da za a sake gina kasar da yaƙi ya daidaita da kuma tabbatar da iko ga Assad. Rasha dai ta mayar da hankalinta wajen yaɗa goyon bayan da take yi wa Assad ga ƙasashe irin su Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Iraki da kuma Saudiya, tana mai fatan samun hanyar da kungiyar daular Larabawan za ta sake karɓar Siriya a taron kolin da za ta gudanar a wata mai zuwa a birnin Tunis. Tun bayan wato tun mayar da Siriya kungiyar baya daga cikin baya wato batun mayar da Siriya kungiyar baya daga cikin ajandar taron kolin da za a gudanar da daular Larabawan za ta gudanar da aka shirya ranar 31 ga watan Maris, amma ma'aikatan diplomasiyyar Rasha na ta aikin a bayan fage don neman sauran kasashen Larabawa su dauki magana zuwa kan teburin tattaunawa. A shekarar 2011 ne kasashen Larabawa 22 suka dakatar da Siriya a matsayin mamba ta kungiyar domin mayar da martani kan kasar wadda ke danne haƙƙin musulman kasar musamman ma 'yan sunni. Da yawa daga cikin kasashen Larabawan sun janye jakadunsu daga Damascus. Daga ƙarshe matan likita nan ɗan ƙasar Iran da Swedish da aka yanke hukuncin kisa a Iran saboda ya haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba ta bayar da cikakken bayani kan yadda rashin lafiyar mijinta ke ƙara tsanani yayin da yake a ɗaure. A wata hira ta wayar tarho da muryar Amurka, Bida Merania ta ce mijinta Ahmed Reza Jalali da ake tsare da shi a gidan yarin birnin Tehran a 'yan kwanakin nan aka yi masa aikin tiyata kan wata cuta da ta shafi hanjin cikinsa, kuma yanzu yana fuskantar rage nauyin jikinsa. Jami'an Iran dai sun kama Jalali, ƙwararren likita wanda ya daɗe yana aiki a birnin Stockholm lokacin da ya kai ziyara Iran bayan da jami'ar Tehran ta gayyace shi a shekarar 2016. Kotu dai ta yanke masa hukuncin kisa a watan Oktoba na shekarar 2017 kan haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba. Hukuncin da kotun ƙoli ta amince da shi watanni biyu bayan shari'ar, amma hukuncin ya kasance yanzu ana sake duba shi yayin da lauyan da ke kare shi ke ƙoƙarin sake ɗaukaka ƙara.
A gaida Sarfil Hashir Gumel, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, za mu fara ne daga Najeriya, inda a jihar Kano wakilin muryar Amurka Mahmudu Kori ya tattauna da tsohon ministan harkokin waje na Najeriya Alhaji Sule Lamido akan kalaman gwamnan Kaduna Nasir Al-Rufa'i.
Tayi ne kai da san da shi akan yana matsayin mukami. Idan baya matsayin gwamna, yunin bayani. Ko aka sofanta ka ba za ji shi ba. Domin gani shine yana faida mukamin sa na gwamna ne akan bai san me ya girma mukamin ba. Yake shiga harkokin da na kasa gaba ke dai kaf. Tunda ayyukan gwamna gwamna. Akwai shi a nan bara. Akwai shi a ko ina. Akwai shi har na jigawa akwai shi. Amma dai magana shine akwai hurumin da yake zaki magana akan na gwamnati. Akwai hurumin da yake magana akan maganar siyasa. To shine akan matsayin hurumin siyasar APC. Wai san ma ba shi shugabanta ba. In kusa ba da ka irin lafazi wanda yake na yarinta don kawo mukami shi ke kana ganin kai ne komai a duniya, ba za ka sanya ka sai da baka mukamin da ke na biyu da bar ci zabe bayan ci zabe kan kai rufe ba ya ji Amerika cewa yana ba mu godiya da mutanen Amerika cewa sun saya ci zabe saboda ka zaɓar sa a wurin sa ba na Najeriya bane shi su ka saye zabe. To saboda haka kaga ashe ta wajen wannan bayanai na irin su Rufa'i kawai sai kawai a kalli haka matsayi cewa suna cin mutuncin Najeriya, suna kunyata mu domin ba san hurumin girman Najeriya a waje ba.
kenan waɗannan lafaza na shi gwamnatin Kaduna me za su iya haifarwa Najeriya ta fuskar da musu diplomasiya
ba zo shi wallahi domin sun ce ba Biden nan hurumin dai kenan sun so kuma shine shi gure ne a cikin mutane 36 a Najeriya gwamnati yanzu America din wani gwamnati America magana suka ce kaza kaza America ce magana
to tun da ta fuskar siyasa kamar yayin wannan magana tun da kuma dama magana ta sa an alakanta ta da sha'anin zabe da za a yi kana ganin cewa waɗannan lafaza nasa za su shafi yadda za a tafi kan da zabe da ma sakamakon sa
shine in kafa ka gane wato ingancin su ko shi ne zaben da aka yi na wanda Buhari hau da yake mulki yanzu wancan zaben su suka sa farsha waje turan America sun zo kata ya zo su waye sun zo wa lokacin nan misan harkar wajen America ya zo jejen Kerry ya zo har nan zaka zaka yi ta yayi ne kaza 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 lokacin nan FBI da wasa biyu ne sun ta wace ka kyauta ka kyauta ka kyauta mun gode mun gode kai fada ba saboda haka isi shirkawa akwai ne wanda yake wato idan baka san me mulki ba mulki zo wurinka zaka yi ta hauka shi ne wanda hukan garwa yake tsina mutane kana gwamna cewa a jirka duk wanda ke dan jin nan hakinka ne ka hukai tsinuwa
ka ce lafazan sa ba za su yi wani tasiri ba ga hulɗar diplomasiya ta Najeriya da sauran ƙetare musamman waɗannan ƙungiyoyi da ya ambata da kuma a siyasance to amma kuma hannu guda ga kuma ga martani nan ta ko ina daga ma hukumomin na waje
mu ce maka ai ka ji ko ai bai saki ga ba suna ga Najeriya cewa ku yi hankali a kasar ku akwai wanda ke bai san me yake ba ana bugun martani ne cewa wannan lafazin fa kawai sai ga wakilin gwamnati ta fira ga mutare Najeriya ba ta gwamnati ba saboda haka abu ne fai fada abu ne kawai na harshen siyasa a siyasance
kana mana magana ne a matsayin kana tsohon ministan Najeriya na harkokin waje ku a matakin PDP ya kuka kalli tasirin wannan magana a siyasance tunda ka ce tana da nasaba da siyasa
to tunda yake siyasa ce gaji ko suna so kada bula ai shi ne kira kada bula a ci da mali to zai kula shi so zai fi su magani
a to amma kaman ka heji fa yake yi kila ya hango wani abu ne
shine cin ka shi ka ai Allah kai lokacin muga mutuna zai kashe shi kan su kunna shine sai idan ka cire mukamin ofis din sa ka je gefe daya ka ce irin fa magana nishi ko afanta yake magana ba za ka kalle shi ba tunda akwai tunai na amfani da girman kuyar sa ne da mukamin sa ofis yake wannan magana yake
yi ko karfin yaro zi na garba dan Suleiman majan Amina baban sa da dan sauda baban sa ne mulki lamba ta ba fariki
a gaida Mahmudu Kwari yanzu kuma sai mu leka jihar Niger Najeriya inda za ku ji cewa matsalar rasatar mutane domin neman kuɗin fansa da ma ƴan bindiga masu auko jama'a na ƙara ta'azzara a wasu jihohi wakilin murya Amurka Nasiru Basari ai kuma da ƙarin bayani
a Najeriya matsalar rasatar jama'a da ma ƴan bindiga masu harbin kan mai uwa da wabi na ƙara ta'azzara a wasu ɓangarorin ƙasar a daidai wannan lokaci da babban zaben ƙasar ke kawo jiki kama daga jihar Zamfara da ma ƙananan hukumomin Batsari da Safana da ke jihar Katsina da kuma yankin birnin Gwari a jihar Kaduna da ma nan jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya dubban jama'a ne ke zama cikin wani yanayi na zulumi a sakamakon ta'addancin waɗannan ƴan bindiga Alhaji Ma'aruma Undu na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a yankin karamar hukumar Mariga bayan da aka hallaka ƴan uwansa guda biyu
waɗanda suka mutu yannena ne guda biyu sannan waɗanda ke asibiti guda babban wanmu ne duka guda kuma ƙananmu ne abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci mutanen nan sun zo a guje kawai sun buɗe wuta sun gudu
harbi da bindiga
da bindiga hama amination mun tsinta mun ba ƴan sanda sun gani
shugaban karamar hukumar Rafi a jihar Niger da ke zaman shugaban kungiyar ƙananan hukumomin Najeriya ta Algon Alhaji Gambo Tanko ya tabbatar da cewa suna fama da wannan matsala a yankin sa amma suna daukar mataki
a waɗannan ward dina na Kusharki da Fandogari muna fuskantar rashin tsaro a wurin amma naje na kai kuka na wurin Chief Excellency kuma an kawo man 31 brigade a wurin wanda yake a yanzu nan suna nan za su zauna nan wata uku a wurin nan wanda yake da idan Allah za a yi zaɓe lafiya sakamakon ƙare lafiya.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin fatattakar waɗannan miyagu kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar ɗan inna ya tabbatar. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya je yaƙin neman zaɓe a ƙaramar hukumar Rafi mai fama da wannan matsala ga abin da yake cewa.
Rafi an kwana biyu ana fama da matsaloli musamman na masu fatan mutane kuma mu ma mun kwana biyu ma muna yaƙa ƙoƙarin mu mu tabbatar cewa an samu tsaro a yawancin ƙauyukan da ke cikin daji kuma ana kan yi har yanzu za mu ci gaba da wannan ƙoƙarin saboda mu ga cewa lalle an samu tsaro a wannan yankin nan kananan garurukan sun yi cikin daji da yawa amma duk da haka za a ci gaba da ƙoƙari akai.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Soje muta baba kuna gwamna zuwan kaya miya azura
a gaida Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger inda a yau ne za a buga ƙwallo tsakanin ƙasar Najeriya da jamhuriyar Niger. Ga wakilin murya Amurka Harun Mama Bako da aiko mana da wannan rahoto.
A yau ne za a jarraba cewar nan da ake yi Niger da Najeriya duka ɗaya suke wannan ko albarkacin karo na ƙarshe na zagaye na farko na rukunin A na kofin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke wakana a jamhuriyar Niger yanzu haka. A wannan rukunin Najeriya ke kan gaba bayan wasanni biyu da maki hudu sai jamhuriyar Niger da Afirka ta kudu da ke da maki biyu kowannen su yayin da Burundi ke kutal da maki ɗaya kawai. Za a rabon gari tsakanin tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger a babban birnin Yamai yayin da Afirka ta kudu za ta raba ɗiyan danya da ƙasar Burundi a maraɗi duk a lokaci guda za a karar guda biyu domin hana wata ƙungiya ta ƙin wasa tsakani da Allah don ta kai zagaye na gaba ko ta sa wata ƙungiyar da ke rukunin ta kai ga matsayi na gaba. Menene ra'ayoyin 'yan jamhuriyar Niger game da wannan karon battal a yau kanin Niger da Najeriya?
Ni na ce to wannan balar da ai tsakanin Najeriya muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu ci su ko da dai zero na ko tura zero na Allah su aka san ita wasa mace mai ciki ta sai ba sa nan za ta hawa ba san haute ran sanan za ga gani duk wanda cewa gata ko ga dai kyali ko ba ma hado gaba ta sagare su
fara ma'alu yanzu wasa tsakanin Niger da Najeriya mu dai sai dai neman sa'a dan mun san an ba rabo dai mun ga samu ba dai mun san ba wani wuri za mu taya ba
su ma ɗan Najeriya da ke shigowa jamhuriyar Niger kulliyomin sun bayyana muna nasu ra'ayoyin game da wannan gogawar tsakanin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ta ƙwallon ƙafa a yau a birnin Yamai ta nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20.
Ziyara sunana muna fatar Allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya Allah ya sa su wace kuma lafiya a yi ta lafiya tsakanin Najeriya da Niger.
A rukunin B ƙasar Senegal har ta kai ga matsayi na gaba bayan ta zoje ƙasar Ghana a ranar jiya da ci biyu da nema abinda yasa take da maki 6. A wannan rukunin kasar Mali da Ghana na matsayi na biyu da maki 3 kowannen su yayin da kasar Burkina Faso za ta koma gida gabanin ma ta yi wasanta na ƙarshe wanda za ta buga da kasar Senegal. A wannan rukunin Mali za ta goga da kasar Ghana a wasan ƙarshe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Niger. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar 30 da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki ga Amurkawa a zauren majalisar dokokin ƙasar inda ya taɓo bututuwa da dama. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan ko akwai wani darasi da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan jawabi da shugaban Trump ya gabatar. Sunana Mahmud Lalo. To kafin mu je ga batun darasin da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan jawabi, kamar yadda wasunku suka ja farkon shirin yayin da yake ci gaba da mai da martani kan jawabin da shugaban na Amurka ya gabatar kan halin da ƙasa ke ciki masu tsokaci a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta a lokacin jawabin nasa shugaba Trump ya yi wannan kira ga ƴan majalisar dokokin
now Republicans and Democrats must join forces again
Yace akwai bukatar 'yan Republican da 'yan Democrat su sake haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkara wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu. Majalisar dokoki na da kwanaki 10 ta amince da ƙudurin dokar da zai samar da kuɗaɗen tafi da gwamnati domin mu kare ƙasarmu. To dangane da wannan kalamai na Trump na tambayi Farfesa Yusuf Alasan, wanda malamin jami'a ne a jihar Missouri da ke nan Amurka yadda ya kalli wannan furci. Wanda wasu ke ganin barazana ce ta sake rufa ma'aikatan gwamnati.
To wannan kamar yadda muka tattauna da kai wancan kar ila yau fata yake. Amma ni abin da nake hanguwa misali kage ne wallan makaranta ne. Yanzu kaga idan mun yi azuzuwan mu da muke koyarwa an daina amfani da chalk misali. Smart board nake magana. Na tabbatar za ka iya tunawa a kwalejoji da universitocin kasar nan wa yake zancen chalk. An wuce wannan lokaci. Sai zancen smart board. To saboda haka in ka duba ɗan democrat abinda suke magana suna zancen smart technology wanda yake ba lallai za ka yi amfani da garu wanda yake zai kare wata hanya ko abin nan ba wanda yake yi da ake shigo da bayoyi da sauransu wanda aka nuna kaga yanzu wannan garu akwai wani garu ne zai iya kare wannan misali yanzu misali na aji kowane bangare zan ke zuwa tsaya in danna abubuwan da nake so nuna wa yara ko ɗalibai ba sai na je na tsaya gaban allo ina dau alli ina rubutu ba an wuce wannan zamanin misali ka gani to saboda haka wannan wani abu ne yanzu da yake furici da yake fata zai samu wanda kuna ganin zai ci gaba da gwagwagwa da su ɗan democrat da kuma ƙasar nan gaba ɗaya in ka duba ƙasar nan kamar kashi 53 ne ko da 7 sun nuna cewa ba sa sha'awar wannan garu. Wannan garu da yake fada ba wani abu da zai kara wa ƙasar nan in banda kawai za a kashe kuɗi na ba gaira ba dalili ni a yadda na hango wani al'amura kuma yadda nake kallon al'amarin.
Gaba ɗaya a wannan jawabi akwai wani abu da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koyon darasi a kai kuwa?
Eto akwai kafin a yi wannan abin nan in ka duba an yi gwagwagwa tsakanin shi shugaba Trump da kuma ita speaker Nancy Pelosi wanda ta nuna masa cewa in ne buɗe gwamnati ragowar ɓangaren gwamnati da ya rufe ba za ta ba shi dama wanda ya zo ya yi a yau ya yi wa mutanen ƙasar nan magana da duniya gaba ɗaya ba za ta ba shi dama ya zo ba da ƙarshe da ya gaba sarki sai Allah ai ka gaba da boli ya yi hau wannan yana nuna mana cewa ba ma wai a ƙasar nan ba kuma ƙasashen Turai ba har ƙasashen Afirka ya kamata su yi koyi da shi su ga cewa wato idan suka kalli demokradiyya a Amerika wato misalin kamar wato ƙarfin mulki irin na speaker na House of Representatives wato ba ƙaramin wato ofishi ne mai daraja kuma mai ƙarfi ba a yanayi na demokradiyya irin na ƙasar nan ko kuma na duniya ba wato kaga ai ya nuna mana cewa wannan ofishin na ita speaker kaga ta sawa shugaban kasar nan linzami wanda kuma wannan linzamin ya yi inda bai ji ba da ba zai yi abinda take ita speaker ta sa shi ba wanda shine ya bude gwamnati ta shi yanzu ya zo ya yi abinda yake son ya yi wannan jawabi da ko ya dauka wato kamar yadda Bature ke cewa ko guaranteed zai ke zuwa ya yi abinda ya ga dama sunna masa tace a'a in ba kai kaza ba za mu maka kaza ba to kaga wannan yana nuna mana wato shugabannin Afirka ya kamata su tattali su fahimci wato matsayin ofisoshinsu ko da yadda shugabannin kasashe mu na irin na Afirka kamar na Najeriya yanzu shugaban Muhammadu Buhari ya ce zai kaza speaker na hausa ce masa shugaban kasa ce a matsayin na ne speaker na wannan babban ɗaki muna ganin cewa sai an yi kaza wanda dama shi ya fi dacewa da kasar nan kafin ai kaza to kaga wannan wani abu ne wanda zai sa shugaban kasa ya taka burki ba ce ai ni ne shugaban kasa kai waye kai kai ai kawai speaker ne na house ba to kaga wannan yana nuna mana ko cewa ya kamata mutane su fahimci cewa matsayin kowa daban kuma a demokradiya irin ta America kowa ya san wato a matsayi a takaice wani matsayi wanda yake no in yaje dole ya taka birki kuma dole ya girmama wannan matsayi na dan uwansa ko kuma wanda yake nan wanda yake kamar tsakanin shugaban kasa da kuma ita Speaker of the House.
Professor Yusuf Alhassan kenan malamin jami'a a jihar Missouri da kenan Amurka. Masu roba kida abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma mun ciwo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu da Julie Legis Gresham da ta hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa kasance lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan yana cewa karfe 10:25 wato karfe 4:25 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote kasuwa daga jihar Yobe inda ta ce salam BOA Hausa. Tabbas yunkurin jam'iyyar PDP da ke Nigeria na kaucewa yarjejeniyar saka hannu wajen gudanar da zaɓe. Wannan san ba daidai bane kuma ya kamata ku sani ba a karɓar mulki da ƙarfi, don haka mutalakawan Nigeria mun shirya tsaf don sake zaben shugaba Buhari a karo na biyu. Lokaci kawai nake jira, daga ƙarshe muna addu'a Allah ya mana katangan ƙarfe daga wurinku. Sai kuma sakonmu na gaba daga Sade Sa'idu Daura, ita kuma ta ce salam BOA Hausa. Janye yajin aiki da malaman jami'o'i suka yi a daidai wannan lokaci, wannan abin farin ciki ne ganin irin illar da yajin aiki yake yi wa karatun ƴaƴan talakawa, da mafi yawancinsu su ne a jami'o'i ba ƴaƴan masu mulki ba. Ga kuma sako daga Yahaya Danno Azare da Zainab Baris Kachole tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare a jihar Bauchi, su kuma suka ce salam BOA Hausa. Muna jinjinawa kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Nigeria a bisa janye yajin aiki na watanni uku, ta fatan gwamnati za ta dinga biyan hakkokinsu a kan lokaci. Ga kuma sakon Husaini Abba Damban kishin kasar mazaunin karamar hukumar Dambar a jihar Bauchi, shi kuma yace BOA Hausa dunkulewar da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa na kasashen Niger da Nigeria wato EFCC da kuma Halsiya suka yi domin sabon salon yaki da cin hanci a fadin kasashen biyu ba shakka abin a yaba ne, kuma muna fatan kulliya ta kai ga biyan kudin sabulu. Sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga Abubakar Kawo, shi kuma yace to hakika wannan dakatarwa da yajin aiki da kungiyar malaman jami'o in kasar mu Najeriya asu suka yi hakan yayi daidai kuma abu ne mai kyau. Sai dai kuma muna fatan gwamnati da su kansu malaman na jami'o'i za su kiyaye saka san rai don san zuciya a cikin wannan al'amarin, ganin yadda hakan kai tsaye ke shafar karatun ɗalibai a ƴan talakawa.
A gaida Hadiza Kiyar, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice, ana ci gaba da zaman dadar a birnin Kakuta na kasar Colombia da ke kan iyaka, yayin da manyan motoci dauke da kayan jin kai jiya Alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa Venezuela. Manyan motoci bi dauke da kayan abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin kai ke jiran izini daga shugaban kasa Nicolas Maduro kafin su shiga kasar. Sudan na kokarin murkushe zanga-zangar kyamar gwamnati, wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hulɗar dangantaka tsakanin kasar da Amurka, a cewar wasu masu sa ido ƴan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 19 ga watan Disamba shekarar ta gabata a kan rashin kayan wato aikin yi da ƙara kuɗin burodi da suka yi da man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su da kuma kashe-kashe.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarshe karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Teddy da ya hada shirin da bada umarni, sai injin namu Shan Ili na Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu da lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe, shirin matasa.